به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو كان وتا بكوي غوتا رمضان شكرا تدبو إياد داري هدو دا 45 هجرة أن محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة وندي داتي دا شا بكوي غوتا مؤكو شكرا تدبو بيو دا 24 الاسافن توراوا za mu dora kan karatunmu da muke gabatarwa a nan gari mai albarka na Komo Akwa Local Government, jihar Gombe, Nigeria. Darasinmu na tarihin matan annabawa. Idan ƴan uwa za su iya tunawa, jiya mun tsaya a kan tarihin Ummu Isma'il. Ummu Isma'il, muna fatan Allah ya sa a samu Ummu Isma'il a nan. Ummu Isma'il ita ce Nana Hajara. Nana Hajara, wadda asalinta baiwa ce ta Nana Saratu, ta ɗauke ta ta bayar da ita ga Annabi Ibrahim ya kuma aure ta. Ita ce Allah ya mata arziki ta haifi Annabi Isma'il. Akwai mai suna Hajara nan? Mai suna Hajara. Kukan babu Hajara sai dai Fatima. To, ina Hajara? Hajara guda ɗaya, banda faƙarya. Na? To, an samu Hajara guda uku ko? To, dukan ku insha Allah akwai dibinan buɗe baki da za a ba ku. Tunda kina da Hajara, jiya muna ɗaukan sunan marayu duk wacce ta zo garin nan. Me sunanki? Fatima. Kowa Fatima. Babu Fatima kuma addini, ba Fatima sai Fatima. Ba Fatima sai dai Fatima. Me sunanki? Meramu. Meramu dume waita? Meramu babu Meramu a addini. Maryam. To, Allah ya sa ki sa ki haihu ki sa wa yarki suna Hajara. To, in za ku yi tunawa, jiya muna tattaunawa akan Annabi Isma'il, Annabi Ibrahim ya je ya ajiye su a wani wuri ko? Ba kowa, ba ruwa, ba ɗan adam, babu abubuwa dai ga sunan da yawa, babu. Ta bi shi ta ce da shi, Allah ne ya ce ka ajiye mu a nan? Ya ce eh. Sai ta ce to idan la yudayyuna, lalle Allah bai tozartar da mu ba. Iya guzuran da ya bar musu, guzuran da ya bar musu shine wannan dabino da kuma ruwa a salka a buta, shi ne abin da ya bar musu. Nana Hajara ta shayar da Annabi Isma'il, suna kuma shan wannan ruwa da ya bar musu a salka da dabino, har sai da ruwan nan ya ƙare ƙarƙaf. Ishi ruwa ya kama ta, kuma ishi ruwa ya kama ɗan jaririnta. Har sai da Annabi Isma'il ya galabaita ɗanta, jaririnta ya galabaita, saboda ba ruwa. Yaro ya fara nannaɗewa, yana langaɓewa, ta fara ganinsa, sai hawaye ya kama ta. Ita ishi ruwa, ɗanta ishi ruwa. Daga baya dai kawai ta ga ba za ta iya jurewa ganin sa ba. ba za ta iya jurewa, tana ganin sai yana cikin wannan yanayi ba, saboda tausayin uwa ga ɗanta. Wallahi kawai sai ta juya ta bar shi, ba za ta iya kallon shi ba. Ta tashi ta ce, zama bai kama ni ba, dole in je in nemo wannan jariri na ruwan sha. Tana tafiya, shi ne ta je ta samu wani dutse, ana ce da shi dutsen Safa. Ta hau kan dutsen nan, dan shi ne dutsen da yake kusa da ita. Ta tashi ta miƙe, ta leƙo ƙasa, kwari ne a ƙasan dutsen, tunda duk inda aka samu dutse ƙasansa ai za mu ga kwari ne da rami. Ta leƙo, tana ta duba ko za ta hango wani ɗan adam ta kokanta masa, ga jaririnta zai mutu, da ta ita ma za ta mutu, ishirwa za ta kashe su, ko mutum ɗaya ba ta gani ba. Ta sake gangarowa daga kan dutsen Safa na Hajara, ta shiga wannan kwari, tana ta tafiya, ta je wani wuri, ta ɗaga rigarta haka, ta ruga da gudu, ta ɗage rigarta ko ta ɗage zaninta, ta ruga da gudu irin tana sauri, ta tsallake wannan kwarin ko za ta ga ruwa a wani wuri. Sai ta daɗa hango wani dutsen, shi ne mai suna Marwa. Sai ta je ta hau kansa shi ma, ta yi ta dubawa ko za ta ga wani, ba ta ga kowa ba. Ta sake saukowa, ta gangaro, ta daɗa komawa kan wannan Safa ɗin, ta duba ba ta ga kowa ba. Wallahi haka ta yi, ta yi, ta je ta dawo, ta je sai da ta yi sau bakwai. Wannan shi ne asalin Safa da Marwa da alhazai suke yi, ko ‘yan umra suke yi. Waye ta fara yi? Nana Hajara. Me yasa aka yi wannan zirga-zirgar Safa da Marwa neman ruwa? Awa ake neman ruwan Annabi Isma’il. Wannan wurin da ake gudun, wurin da ake gudun nan, idan an zo Safa da Marwa, ai a nan Ummu Isma’il ɗin ta yi ta gudu, ashe ruwa take ta nema wa ɗanta. Ibn Abbas yake cewa, ƙalan Nabi sallallahu alaihi wasallama, fa zalika sa'yun nasi bainahuma, wannan shine dalilin shar'anta yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa. Idan wannan yana nuna wani abu, yana nuna mana darajar mace a addinin musulunci. Ashe gaba ɗaya asalin Safa da Marwa ma mace ce, mace ce a duniya ta fara yin Safa da Marwa. Sannan kuma akan tausayin ɗa, ana neman ceton rai. Yaro ne, ishirwa ta dame shi, ita ma ishirwa, ita ba ma ta kanta take yi ba, yanzu ta kan ɗanta take yi. Kuma wannan yana nuna ya kamata uwa ta zama mai tausayin ɗanta, mai jin ƙayin ɗanta. Ba wanda za ta bar ɗanta yana cikin wahala, ko ɗiyarta tana cikin wahala ba, ba ta waiwaice ta ba. Tana cikin wannan zagaye, ta je ta dawo, tana hawa dutsen Marwa, sai ta ji wani ƙara, sai ta ji motsi, sai ta ce wa kanta, sa da kanta, sai ta ce wa kanta, in shiru ke a, saboda tsabar tana da buƙatar ta ji motsin ɗan adam, ta je ta kai mai kuka, ba kowa ba, ita kadai take kwana a wannan wurin gaba ɗaya. Wannan fa shine wannan masallacin haramin da kuke zuwa kuke umra kuke aikin hajji, masallacin Makka, a lokacin daji ne, ba kowa, in ta ga tsuntsu ma sai ta yi murna. Sai ta ji alamar ɗan motsi, sai ta gaya wa kanta, ta ce, yi shiru ke, mana ta gaya wa ranta, kar in yi motsi, bari in yi shiru, in ji a ina nake jin motsin nan, in ji. Ta sake jin wani motsi, ashe wannan motsin motsi ne na mala’ika Allah ya turo mata. Allah ya aiko mala’ika a daidai inda rijiyar Zamzam take yanzu. Kawai ya sa fuka-fukinsa yana tono, yana tono, yana tono, yana tono. Mala’ika ne tona rijiyar Zamzam Hajiya. Wannan rijiyar da yau ake shan ruwanta duk duniya ba inda ba a kaiwa Zamzam, kuma ba a taɓa yashe ta ba. Rijiyar da ba a mata yasa kenan, kuma ba ta taɓa ƙarewa ba. Injuna ne da manya-manyan fayif-fayif. Wata rana muna Madina jami'a, an taɓa kai mu ziyara, muka je muka leƙa. Kuma ko ƙwayar magani ɗaya ba a sa ruwan. Kun ga ruwan duniya ya ana sa masa magani, shi ruwan Zamzam yanda yake ɗin nan haka yake bulbulwa, ko magani ƙasar Saudiya ba sa sa mai magani. Kuma shi ne ruwan da baya ɓaci gaba ɗaya. In ruwan Zamzam zai shekara 1000 ba zai ɓaci ba. In kin ga ya ɓaci, to sai dai robar da aka sa shi, ko bokiti, ko kwanan da aka sa shi, ko gwangwanin da aka ajiye shi, ko ƙaryar da aka ajiye shi, sai dai kwantina ɗin abin da yake ɗauke da ruwan shi ne zai lalace, amma ba da ruwan Zamzam ba. Kawai sai ruwa yana ta bulbulowa, kawai sai ta ga abu kamar me yana ta tonan guri, ashe Allah ya ji kukanta, ashe Allah ya tausaya wa ɗanta. Kawai sai ta gangara ta je wajen wurin. Mala’ika ya bar wuri, kawai sai ta kama ɗiban ruwa, ta sa hannunta tana ta kwarfata. Abdullahi ɗan Abbas yake cewa manzon Allah ya gaya musu cewa yarhamullahu ummu Isma'il, Allah ya ji ƙan ummu Isma'il na Hajara, law tarakat zamzama ko law lam taghrib min alma'i la kanat zamzam aynan ma'inan, da a ce ma bata sa hannunta tana ta kwarfata ruwan Zamzam ba, da ruwan Zamzam ya zama wato ruwa ne kamar kogi, da ta kyale shi zai cika wurin ne zama kamar kogi, kuma har abada ya zama kamar kogi, kogin da baya daukiya. To amma tunda tsa tana tono shi, tana tono shi, sai Allah ya bar shi a haka din, kawai sai kuma har yanzu ya zama rijiya. Ta maza ta dauko danta, ta sha. Ku duba yadda Allah ya tashi girmama na Hajara da Annabi Isma'il, da ruwan Zamzam suka rayu. Tun daga nan Allah ya sanya wa ruwan Zamzam albarka. Manzo Allah ya ce ruwan Zamzam ma'un mubarakun, ruwa ne mai albarka. Shifa'u sukumin, kuma yana maganin ciwo. Ya zo a hadisi Hassan, ma'u Zamzam lima shuri balahu, ruwan Zamzam duk wanda ya sha shi yayi addu'a, Allah yana karɓan addu'ar da yayi a ruwan Zamzam. Shi yasa duk wanda yake da ciwo, ko yake da larura, ko yake da wata bukata, ya nemi ruwan Zamzam, ya rinka shan ruwan Zamzam yana addu'a. Ruwa ne da ake shan sa ana roƙon Allah akan shi. Kai, wannan baiwa Allah ta yi albarka. Ku duba wannan fa, gaba ɗaya akan mace ne. Wai yanzu sai wani ya zo yana wulakanta mace, ko yana tozartar da mace, ko yana cin mutuncin mace, ko a ce mace ba komai ba ne, ai ko mace komai ce. Tun daga wani abu na addini na ibada, gaba ɗaya dole mutum mace ce ta zama sababin shi. Kuma wannan yana nuna cewa duk wanda Allah ya so ya girmama shi a rayuwa zai iya jarabansa, ya shiga wani yanayi mara daɗi, amma daga baya zai samu warwara, zai kubuta daga kunci. Yanzu wace irin wahala ce ummu Isma'il na Hajara bata sha ba, ita da mijinta yaje ya barta a wuri a daji, amma da ta yi kyakkyawan tawakkali, ta yadda da Allah, ai kun ga Allah ya ɗaga darajanta da matsayinta. Ta ce idan la yughayyi'una, lalle Allah bai tozarta mu ba. Idan baki gane karatun ba, Nana Hajara da ita da Annabi Isma'il ɗanta su ne asalin samar da garin Makka gaba ɗaya. Shi abinda Annabi ya faɗa ba wasa a ciki. Lokacin da dattijon na Annabi Ibrahim ya juya ya tafi ya bar su, yaya zai Allah ne yace in Allah yace kai abu kai Allah bai zai wulakanta ka ba ka yadda kawai duk abin da Allah ne yace ki kawai Allah yace ki bi mijinki ki bi Allah yace ki hakurin zaman aure ki hakuri Allah yace ki kyautatawa iyalinki ƴaƴanki mijinki ki jira sakamako a wajen Allah Annabi ya faɗa hadisi yace inna husna tabaqul ida kunna kyakkyawan zaman auren ɗayanku ku mata daidai yake da jihadin da maza suke tafiya daidai yake da kaza da kaza da kaza da sallar juma'a da maza suke zuwa da sallar idi da jihadi da suke tafiya da kashe kuɗi da dukiya da maza suke yi zaman aurenki ya zama shine makafin wannan koda baki zai jihadi ba zaman aurenki shine jihadinki a kiyama Allah zai rubuta miki kaman kin yi jihadi amma yau zaman aure ya gagara makiya Allah suna tabata muku tunani suna ziga ku suna ce muku aure wahala ne aure bauta ne to ya zaki da Nana Hajara ita yanzu baiwa ce bauta ta yi ina ce zaman aure ne yasa ta hakura ke me yasa ba za ki hakuri da rayuwa ba kullun korafi miji ya bayar yana da shi alhamdulillah bai da shi ba za a yi hakuri ba to ana karanta wannan tarihi ne dan ku iyaye mata ku yi koyi ku zama masu hakuri yanzu yau da Nana Hajara ta yi hakuri ba ta samu alheri ba yau ba ga ku kuna ta murna kuna jin tarihin ta ba mai hakuri shi ke dafa dutse da ruwan sanyi ruwan sanyi in ka dau ruwan sanyi ka saka dutse ka zauna kai tagumi kana jira kai hakuri wata ran zai dahu Allah ya ji kannana Hajara ta sha ruwa ta shayar da danta mala'ikan nan kafin ya tafi yace da ita la takhafu ad-dai'a mala'ika yayi magana da ita yace kar ku ji tsoron tozarta a wannan guri koda ba kowa ga ruwa nan Allah ya ce a kawo muku ruwa daga nan malamai suke cewa ruwa shine asalin rayuwar dan adam duk inda yake akwai ruwa to ba za a yi yunwa ba kuma saboda shi ruwa in ya zuba a ƙasa to ai tsiro in an yi tsiro kuma a samu abinci in ruwa ya zuba a ƙasa a samu bishiya in bishiya ta zo kuma a samu inuwa kuma za a iya kiwo dabbobi sun samu abin da za su ci kai kuma dan adam ka samu abin da za ka sha na nono a jikin dabbar kuma ka yanka dabbar ka ci kuma in an yi tsiro a yi ciyawa a yi itace in itacen nan ya bushe kuma a samu makamashin hura wuta idan aka samu ruwa ya zuba to a yi noma in an yi noma kuma a samu abin da za a ci to kin ji asalin arzikin Makka kenan ruwan zamzam kawai bai ba ta kuɗi ba mala'ikan nan bai kawo mata buhunan abinci ba mala'ikan nan komai bai bata ba yace la takhafu ad-dai'a kar ku ji tsoron tozarta ko wulakanta yace ina miki albishir na biyu fa inna hahuna baitullahi yabnihi hadha al-gulam wa abuhu kin ga nan gurin mala'ika yake ga Nana Hajara kin ga wurin nan to anan ne dakin Allah yake shine dakin Kaaba kuma wannan yaron naki jaririn da kike bashi nono shi zai gina wa Allah daki da shi da babansa babansa da ya ajiye shi din nan ya tafi abu wannan mala'ika yake ga Nana Hajara babansa da ya tafi ya bar ku a nan gurin ba ci ba sha wadatacce yace muku Allah ba zai tozarta ku ba to zai dawo wasu shekaru masu zuwa zai zo ya kwaba tubali da wannan yaron lokacin yaron ya girma shi zai rinka mika masa tubali za a gina wa Allah daki duk duniya ba wanda bai zo nan ba gashi nan yanzu nan ina muku karatun nan ina ta addu'a Allah sa bana da ni za a hau arfa amin Allah ka ji dai ni na fara faɗa a gurin nan ka fara kai ni kafin ka kai su amin to ke ma da kika ce amin Allah sa da ke amin can za mu tafi za mu je mu hau arfa za mu je mu yi sallah za mu je mu ji karatun Qur'ani mu ga dakin Allah yau wannan wuri annabi ibrahim yayi addu'a yace waja al afida tan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkuruna Allah ka sa zukatan mutane su karkata zuwa ga wannan dakin kisa ni dake ba wanda baya son dakin Allah akwai wacce bata so anan akwai wacce bata son ta dabi ya Allah duk muna so gaba ɗayan mu addu'ar annabi ibrahim ne ai amin ai injai hajja wala komai ai eh hajja ke kam shakuru minki yarukuru mima da injai insha Allah kai wannan gida Allah ya masa albarka shikenan ya mata albishir yace mata kuma wa inna Allah la yudhi'u ahlahu duk dan wannan guri duk wanda ya rayu a nan makka Allah bai tuzunta shi ba inda ya nuna mata wani wuri ne mai dan tudu kadan kuma anan din dai aka zo malamai sun yi sabani dangane da waye farkon gina dakin Kaaba wasu suka ce annabi ibrahim wasu suka ce a kafin annabi ibrahim cincin shekaru aru aru mala'iku sun taba ginawa Allah daki a wurin tarihi imemita da aka yazo akan wannan ginin yazo ya dora ya gina musu nana hajara ta samu kwanciyar hankali duk da miji baya da amma dai bata san waye ba kawai ita dai yazo an gaya mata an ce mata gashi ta zauna tana tarke waye kawai ta tare a gindin wannan ruwa ruwan zamzam tana cikin zama wata rana sai ga wasu tarin mutane jama'a matafiya kawai sun ullo cikin dajin nan suna ta tafiya suna ta tafiya daga kabilar jurhum ake ce da su wace kabila jurhum ko ake ce jurhumawa saboda zan tambaya fa yawa duk bayanan nan da nake zan zo in tambaya sun taho daga kuda har yanzu wurin yana nan a makka sai suka sauka kawai sai ta ga kamar makiyaya kamar mutanen kauye kamar wani abu sai ta ga sun sauka sun yi masauki a wannan gurin su wadannan mutane baki juhumawa daidai inda nana Hajara take daidai wannan ruwa sai suka ga tsuntsaye suna kewaye a wurin dake masu ilimi ne mutanen sai suka ce to gashi mun zo na wannan wuri ba gona ba noma ba ruwa ba kaza ina za mu samu ruwan da za mu sha sai suka ce kun ga can gurin su suke gaya kansu kun ga can gurin da kuka tsuntsu duk inda kuka tsuntsu a sama to a kasan wurin akwai ruwa kin ji wani ilimi tsuntsu baya rayuwa inda ba ruwa wannan wata satar ansa ce duk wanda yake neman ruwa in dai kaga da tsuntsaye a wurin duk dajin da yake akwai tsuntsaye to wannan dajin fa in Allah ya sa da akwai ruwa ciki suna ganin wannan tsuntsaye sai suka ce duk yanda akai akwai ruwa a kusa da wannan wuri inna hada ta'ira la yaduru ala ma'in lalle yana kewaye ne a kusa da ruwa ya ga ruwa ne shi ma shikenan sai suka aika dan aiki ko mutum daya ko mutum biyu suka ce ku je daidai setting inda tsuntsun nan yake a sama ku je gurin ku duba mana shin ko akwai ruwa mutanen nan suna zuwa suka je kawai sai suka ga alamar zaman nan na Hajara da danta Isma'il tana ta bashi nono suna shan ruwa suna rayuwa da ruwan nan da dan abinda Allah ya ba su na ƴaƴan itace ko na daji ko abinda Allah ya kawo musu sai suka ce lalle akwai ruwa a wannan guri suka dawo suka gaya musu suka ce mun je mun gano ruwa kuma mun ga wata mata ita kadai da dan jaririnta tana shayar da shi nono sai suka taho suka zo suka same ta sai suka ce da ita ata'azanina lana an nanzila indaki baiwar Allah ko zaki mana izini mu zo mu sauka anan tunda mun ga kuna da ruwa mu ma za mu dan tare mu ma mu kafa bukkokinmu mu dan zauna kusa da ke baiwar Allah ba ta da ruwa sai ta ce na'am ku zo ku tare ku zo ku zauna lakin la haqqa lakum fil ma'i ku zo ku zauna amma fa ba ku da haƙƙi akan ruwan nan ni ne zan rinka ba ku ruwa dan kar ku zo ku fi ni ƙarfi wata ran ku zo ku kore ni ku mamaye gurin ku zo ku hana ni shan ruwa ni da ɗana tace ku zo ku zauna ku ci alfarma amma ba ku da haƙƙi ruwa na wani malamai suka ce daga nan duk wanda ya riga ka zuwa guri duk wanda ya riga ka zuwa gari duk wanda ya riga ka gyara wuri to wannan wurin nasa ne garin nashi ne ko sarki za a naɗa shi za a naɗa kuma ai nana Hajara ai tana da haƙƙi ta ce wurinta ne ruwanta ne ko ba ita aka yi hidima ba idan ta kyale su suka zo suka yi mata fin ƙarfi sun ga daga ita sai ita ba miji ya kika gani suka ce mun gode ƙwarai da gaske babu wata damuwa za mu zo mu zauna malama ki duba taimakon Allah haka kawai Allah ya kawo mata dan adam wannan yake nuna mana ashe dan adam yana yin rayuwa ne mai daɗi in ya samu dan uwansa abokin zama ke yanzu gaki kina nan kina ta bakin ciki saboda an hada ki da abokin zama kishiya ka zauna kiki kadai a gida kamar aljana in yi tagumi da ke nake haka za mu yi ta yi ana karatu ana aiki da shi aikin gida ya zama ba kai ɗaya ba kana ɗan jin motsi wata baiwa Allah ta ce min wallahi malam a hannuna kishiyata ta mutu na ce ‘yar albarka kin yi ƙoƙari ta ce malam cikin dare ta tashi tana ciwo ba kowa a gidan nan ba mai gidan ni na ɗauke ta na kai ta asibiti ni ne ta jinyata ni ne ta kula sai dai waya ayi kaza a hannuna ce ta kakarin mutuwa ta mutu Allah ji ganwanci gashi ta mutu ta bar mu ‘ya’yanta yanzu yaya kika gani inda a ce ita kadai ne duk gidan da mutum ya zauna shi kadai ko mutuwa ta zo mai shi kadai da fadi ya mutu bai samu mai kulawa da shi ba to ko dan karki mutu ke kadai ai kiyaye addu’a Allah ya baki abokin zama kishiya ko karatu ne wannan ba za ku karbe shi ba barin bashi haka kawai a'a ba za ku yadda da shi ba wallahi daga wannan hadisi da na kawo muku za mu fahimci abubuwa kamar haka ana son mace ta zama mai haƙuri da rayuwa kamar yadda Nana Hajara ta yi haƙuri da rayuwa dan halin da kike ciki dan halin da mijinki yake ciki ku lallaba akwai da babu a yi haƙuri kuma wannan yana nuna mana cewa ashe in mace ta kai zuciya nesa ta yi haƙuri Allah zai ba ta ɗaukaka nan gaba gaban nan kuma tana da yawa ko a duniya ko a lahira kuma wannan yana nuna cewa mutanen kirki ba su da mummunan niyya akan su tozartar da iyalinsu kuma wannan yana nuna mana yana da kyau duk wanda zai tafi wani wuri to ya bar wa iyalinsa guzuri za Annabi Ibrahim kun ga da zai tafi sai da ya nemo kwandon dabino ko buhun dabino ko wani mazubi na dabino har ruwan sha sai da ya nemi wata salka bai tafi ya bar matarsa haka kawai ba sai da ya ɗauko salka ta ruwa ya ce ga ruwa ga dabino wannan yake nuna ashe ɗan adam ko da ba komai a rayuwa zai iya rayuwa da dabino da ruwa kuma yadda Nana Aisha ta faɗa hadisi cewa a gidan Annabi akan yi wata biyu ba a ɗora tukunya ba gidan manzon Allah wata biyu ba a ɗora tukunya ba kin ji mata masu haƙuri matan Annabi ba irinki ba sai zage-zage duk ran da aka yi kwana ɗaya biyu ba a ɗora ba za ki kama zage-zage ne kun ga Annabi Ibrahim sai ya tafi ya bar ta da dabino da me da ruwa kuma wannan yana nuna mace ta yi haƙuri da abin da mijinta ya tafi ya bar mata ta yi addu’a Allah ya sa masa albarka kuma yana nuna shi mijin kuma bai kamata ya tafi ya bar matarsa ba guduri ba, ina wanda suke tafiya cirani su bar matansu. Yanzu jiya aka kama wani yaro alayin marayu, cikin marayun da muke daukar sunansu anan, nace kai ina babanka, yaron sai ya shiru. Na tankalli uwar nace ina ubansa, sai ta shiru. Sai wata yar riba tace malam wannan yaron fa yau wajen shekara nan ubansa bataye, tun da ya fita an neme shi an rasa, an kasa gane yana raye ko ya mutu, suna cikin matsin rayuwa. Wataƙila mutuwa yi, wataƙila rijiya ya fada, wataƙila kashe shi aka yi, wataƙila ƙonewa yi, wataƙila shedanci ne ya tafi wani wuri ne ya zubar da su. Yanzu wannan mata ai kinga ta shiga garadi, ita yanzu matar aure ne, ba matar aure bane, Allahu alamu. Ile kuma bayan an jima sai aka dada kawo wani yaron, aka ce wannan ma ubansa bataye, ba a san inda ubansa yake ba a garin nan ba. Yazo ya tsuguna anan yace malam a taimaka min da kayan sallah anan gurin, ashe mace tana buƙatar kulawa, ba daidai bane namiji ya fita ya bar mace ba abinci, ba daidai bane namiji ya wulakantar da ƴaƴansa da iyalinsa, ba daidai bane, kuskure ne. Maza ku ji tsoron Allah, mata su zama su za su rike muku gidajenku, mace ita za ta nemi na safe da na rana da daddare, kai baka da aiki sai dai kawai kai ta tara mata ƴaƴa, ka ta dora mata nauyi. Wata dana ta ce malam ni kam ba ci ba sha baya iya biyan kuɗin makaranta, ai ta koran mu gidan haya. Malam ni kuma ga haihuwa duk shekara akai akai, nace ki dakatar da haihuwa. Ta ce malam wallahi wahala yake dora mu, tace wallahi ƴaƴanmu a tozarce. Nace ki dan huta ki dan sarara, je ki dan yar allura ko ya ne ne a dan takaita. Tace wallahi baya iya kula da su, ba wai cewa akai wai mace kanta haihu saboda wannan ba, ba haka ake nufi, za ta tozarta ne. Tace ba ruwansu sai dai tara iyaye kawai, baya iya daukar nauyin makaranta, yara duk suna ta ko islamiya baya iya biya, islamiya fa ballanta makarantar boko kan. Tace mu ta bara muna bin makota muna neman abinci, shekara kuma ba fashi haihuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anan gurin karatun nan na san wallahi ba zan iya irga adadin mace wanda mijinta ya tafi da sunan cirani ko ya tafi kaza, wallahi tallahi an neme shi an rasa, ita ta san make-maken da take yi ta ciyar da ƴaƴanta. An wayi gari yau wasu matan su suke ciyar da ƴaƴansu, akwai su wannan barkate birni da ƙauye, wani ya tafi Libya, wani ya tafi ina ne, wani ya tafi kudu, wani ya tafi kaza. Akwai matar da tace wallahi da ya tafi ya bar mu mallam yana sauka garin da ya sauka, sai ya karya sim card ɗinsa na waya ya balla shi ya karya shi, ai neman duniyar nan ba za a same shi ba. Tace mallam sai dai mu ji labarin sa ta hanyar abokanai, nan ba shi waya ya ki karba, mugu mara kirki ya bar mana ƴaƴa rututu ya je can, wani kuma da ya je ya samu abin da ya samu kawai sai ya ƙara aure a can. Ita kuma ta nan gida ya batta da salatin annabi da hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tana ta roƙon Allah, Allah ya dawo mata da mijinta, yana can yayi aure ya samu wata, hankalinsa ya kwanta, duk abin da ya samu ita yake bawa ƴaƴansa, ba makaranta, yara ƴan mata sun girma sun fara girma, ba uba. Ya kamata hukuma ta rinka ɗaukan doka mai tsanani akan mazajen da suke gudu su tafi su bar matansu, kuma duk mutumin da ba zai iya rike mata ba, ina kira ga iyaye, kar ku yadda ku ba da ƴarku ga wanda baya iya rike mata, a bincike shi, da zarar an samu a tarihinsa yana wulakanta mata baya iya riƙewa, in ya zo ku ce Allah ba da sa'a, ba yanzu ba, Allah ya kawo mata wani baki ba kai ba, amma ki ɗauki ƴarki ki jefa ta cikin matsi da wahala. Wani uban ya ce wallahi mallam na ba shi ƴar in ciyar da ƴar, in ciyar da shi. Wallahi da yawa a yau a nan Najeriya arewa akwai mutumin da mutane da yawa suna nan, ka aurar da ƴarka amma kai kake ciyar da ita har albashi ake biyan yaya. Yace mallam, da naga matsin yayi yawa, mijin baya iya riƙewa, shashashan miji ne, ga ƴaƴa ya tara mata yumu-yumu. Yace mallam, naga roƙon yayi yawa, yarinyar nan kullun tana zuwa gida mamanta a auna mata shinkafa, a bata taliya, a daura mata gari. Nace ina mijinki? Baya iya yi, yana can yana shirbici da shirme. Yace sai na sa mata albashi duk wata, sai na sa in wata yayi a rinka dan bata albashi. Nace to karki gaya masa ina biyan ki albashi. Ki matsanta masa ya ci gaba da kula da gidansa, sannan dan abinda na baki in kin abin nan shiga matsi, ki rufa kanki asiri da ke da ƴaƴanki. In ya tafi ki dan samu ƴar taliyar ki, ki dan bararraka ku cinye, ku goge bakin ku, kife kwanuka. In ya dawo ki ce ba ai ba, mutumin banza, ai maganinsa kenan. Ai haka wata ta gaya mun, ta ce mallam baya kawowa, baya kawowa ci, baya kawowa sha. Ta ce yana dawowa wai sai ya ce abunci na, abunci idan abunci na, abunci. Ta ce to ka kawo ne abinci? Abunci na. Sai ya kama fada. Ta ce yau ka ji ikon Allah, ba Allah, baka ba da gero, baka ba da dawa ba, ba taliya, ba shinkafa, ba komai. Sai wai wai a bashi abinci. Na ce ke kika shagwaba shi ai. Wata ta ce je ka kicin ka ɗiba. Ya je ta zagaye yana ta buga kwanuka, ya buɗe ya rufe, babu. Ya ce babu. Ta ce abinda ka bari kenan. Allah shirye su. Kinga ke budurwa ce. Ina gaya miki. Wallahi duk yarinya budurwa da ta yi gaggawa ta je ta auro irin yara ƴan rawar kai, ba sana'a ba aiki, na rantse miki da Allah ɗaya sai kin ɗanɗana kudanki. Kuma ba laifi bane in mutum ya zo neman ki aure, ki tambaye ranar farko ki fara tambaya me sana'arka. To ai gaskiya ne. To da me zai rike ki? Duk wanda ba yi da sana'a sai shegiyar soyayya, jarabar tsiya, sallame shi. Ce ba komai, ina son ka, ina ƙaunarka, saboda Allah, in Allah ya sa ka samu aiki da zai iya rike mu, bismillah, ni kam gani nan. Amma in baka da aiki, in Allah ya kawo mai aiki shi zan aura, mai addini mai aiki. Wata zo, wallahi malam, ni dai wallahi ina son sa, saurayi na ne, muna soyayya, yana so na, ina son sa. Nace ke da Allah ki bayani, in zaki, ni zaki ga wata maganar soyayya. To yanzu malam, muna son junan mu. An sa ranar aure babana ya hana. Nace me yasa baban na yake hana? Wai hashe, wai ba yi da sana'a, bai da aiki. To yanzu mallam, ba Allah ne yake bayarwa ba? Nace kakkire na mun hankali, ni zaki gaya ba Allah ne yake bayarwa ba? Nace babanki ya fi ki gaskiya, dan me yasa zai dauke ki ya ba da ke ga wanda bai da sana'a? To ai ina son sa. Nace in kin je gawayi zai baki kici? To wai wata ta ce gawayin ma yayi tsada. Yara ƴan mata gajeran tunani, tana ta kuka, wai in kira babanta? Nace ni zan yi wannan rashin hankalin? In kira babanki in ce ya aurar da ke ga wanda bai da sana'a? A'a, ko Qur'ani cewa yayi wal yastafi bil ladina la yajiduna nikahan, wanda ba su samu daman aure ba, ba su da iko, ba su da hali su kame har sai Allah ya wadatar da su. Saurayinki bai da kudin aure, ya hakura. Yau zamani ya canja, ba a aure sai da kuɗi. Kana da kuɗi kaga yarinya budurwa, bismillah, ƴan matan yanzu sai da kuɗi. Ba ka da kuɗi, ka je ka tare a masallaci, kai ta salati ko ka tabi gona. Karki bari bai bata miki lokaci, baya da sana'a, baya aiki, a makaranta yake. Wata ba wai wai soyayya suke da wani saurayi, wai sakandare fa yake, ko sakandare bai gama ba, sakandare. To me zai miki? Bai fa gama sakandare ba, ballantan ya gama, ko zai ci waye ko bai zai ci ba. Yazo ya nemi yan diploma, NCE shekara uku, shekara hudu, kina nan kina zaman jira. Ya kori kowa, ya rike miki wuta. Wai wallahi zan jira shi. Nace ki zama ƙasa dan dadewa, ki jira shi shekara wajen goma, kin zama budurwa, kin cika, saboda baki da tunani, ai aure wanda Allah ya kawo shi aka yi bincike aka tabbatar da ingancinsa da addininsa, ai shi ne ake ba shi aure. Ya kai zai yi aure yana da sana'a yana da yadda zai. Akwai wata mata da ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta ce masa, ya Rasulullahi, mutum biyu sun zo nema na, ina neman ka ban shawara. Ya ce, waye? Ta ce, na farko Abu Jaham yana nema na. Annabi ya ce, karki aure Abu Jaham. Kin ga sahabi ne? Ta ce, me yasa? Ya ce, dukan mata yake. To kin ji na gaya miki, wallahi duk mai duka karki aure shi. Wata ta ce, ai wallahi in ya zo, wai saurayi ne fa ya zo daga zance, wai sai ya kai mata hannu. Ah, tabi. Wata kuma ta ce, malam wallahi fushi ne da shi, wai in na bata masa rai, wai sai sati biyu baya daukan wayata. Na ce, ke ce jarababbiya manya da kike bin sa da waya har sati biyu ai. Na ce, to yanzu wannan bai aure ki ba, farauto ki yake yi fa, neman ki yake yi, ya ja hankalinki ki yadda ki aure shi, yana miki fushin sati biyu. Ta ce, bala'in ɓacin rai ne da fushi da shi, wani lokacin sai zo a turɓune, wai na masa wani, wai ya kira ni sau ɗaya biyu ban ɗauka ba. Na ce, wannan fa ba mijin zama ba ne, wallahi zai gana miki azaba. In kin ga yana da yawan faɗa da yawan fushi, ki ta addu'a Allah kawo miki wani ba shi ba, ko ya gyara halinsa. Ku ci gaba da soyayya da ƙaunar juna, ku yi aure. Ko ku bai gyara ba, lakum dinukum waliya din. Karki aure Abu Jaham. Ya ce, waye ɗayan? Ta ce, Mu'awiya. Annabi ya ce, tab, Mu'awiya fa su'ulukum la mala lahu. Mu'awiya talaka ne, bai da komai, zai iya riƙe ki ba. Karki aure shi. Hadisi ne. Ma'ana auren sai za a iya riƙewa. Aure ba wai don sha'awa ne fa kawai ake ba, ba wai don biyan bukata ba. Ha, ya za ka ɗauko ƴar mutane ba za ka iya ciyar da ita ba, ba za ka iya biyan kuɗin asibiti ba, ba za ka iya biyan kuɗin haya ba, ba za ka iya biyan kuɗin zani ba, in an yi haihuwa ba za ka iya kaza ba. Tasku da labarai da muke ji marasa daɗi akan abin da maza suke yi, mutum matarsa ta ɗuguna ta haihu, kuɗin da zai biya na haihuwar ta asibiti wallahi bai da shi, sai da bara da kame-kame. Wata ta ce, malam yau gashi sati fa babu ragon suna, bai da shi. A hakan kuma yana cikin wannan matsi da wani ya bashi wani kyautar kuɗi, ko ya yi noma ko ya abu, na kuɗi ya haɗu mai a kakawa, wai sai ce wai zai ƙara miki kishiya. Karki bashi. Annabi ya ce, karki aure shi wannan, saboda me? La mala lahu. Ina magana ne akan namijin da yake so ya yi aure bai da kuɗin da zai iya riƙe matar shi. Shari'a ba ta muku zalunci ba. Ko waye ne in bayi da iko ya yi haƙuri, kamar yadda Ƙur'ani ta ce, ke ma ki haƙuri shi ma ya haƙuri. To yanzu wannan rayuwa za a iya rayuwa babu? Bai da hali, ba zai iya ciyar da ke ba, ba cin safe, ba na rana, ba na dare, ba kuɗin kido, ba kuɗin asibiti, ba kuɗin haya, ba kuɗin makaranta, ba kuɗin larurar mata, babu. Kawai sai a ce a je a yi aure haka? A'a. Annabi ya disqualify waɗannan mutanen guda biyu gabaki ɗaya. Ta ce, wa za ta aura? Ya ce, fankihi Usama. Ki je ki auri Usama. Idan Allah ya sa kuna fahimta na, addinin musulunci addini ne mai tsari, ya ku iyaye na mata. Duk wanda ya zo neman aure a bincike shi. Binciken nan kuma kala-kala. A binciki lafiyarsa. Kar ku yadda ku bada a yau jama'a iyaye na mata, kuna ji na ko? A duniya kuna ji na, kuna kallo na, kuna ji na. Ku binciki lafiya, ku binciki lafiya. Akwai mazan da suna zuwa su tare aure ba su da lafiya. Haka za ki gan shi tara su da riga da ya yi kwalliya, ya yi ado, ga soyayya, ga komai. Amma wallahi bai da lafiya. Ki san hanyar da za ki tabbatar lafiyar shi galau. Yanzu wani ya auri wata mace, gaba ɗaya bai da sha'awa. Ta ce, malam, ranar farko na tare shiru. rana ta bi shuru tace ni to shi ko haila yake to kuma maza ba su haila ashe shi kan aure ne yayi dan a ce shi yayi aure tace mallam yau aka waye gari mace mace da take da kunya ita za ta zo tana bin miji a shimfiɗa tace in tai mai magana sai kau da kai in ta taba shi sai buge hannunta ta jira tace ita ba ta gane ba tace dama haka ake auren kawanta tace a wallahi ke dai naki ne haka malama da aka bincika a shin mutumi kan jagab mu ya maki bai da lafiya ya yaudare ta bai gaya mata ba bai da lafiya bai da lafiyar da zai iya kwanciya da mace ai ba kowane namiji yake kwanciya da mace ba zai iya ba amma yaje ya aure ta laifin ku me yasa ba ku bincika ba wallahi akwai auren da aka yi satin ɗan rakiyar amaryar suka kira ni ɗan rakiyar amaryar yarinyar tace ni fa na fadan fara ganin wani abu ku dan jira ni in ji yarinyar amaryar fa tace ina ga gidan nan ba gidan zama bane ta ba su wani guest house tace ku je ku zauna kamar sati biyu haka in abu bai daidaita ba ni kam za mu tattara tare za mu koma ashe mutumi bai da lafiya tace da haka za a yanzu in taimaka bauta ina bukatar in samu ƴaƴa ni ma nayi auren nan dan in kare kaina daga zina daga alfasha so kake yanzu in zauna ina neman abokananka ko ina neman mai gadi ko ina neman makota eh za a duba za a gani aina ba lafiya Allah ne ya dora masa ciwon sa Allah kuma ya sauke masa Allah ya bashi lafiya ita mace da kuke gani Allah ya yi ta dole tayi alaka da namiji rashin alaka da namiji yakan iya jawo mata ciwo har sai an yi mata operation Allah ya kaddara haduwarta da namijin nan samun warakar cututtukan ta ne da yawa ai duk abinda Allah yayi wa man ahsanu minallahi hukuman ba wanda yafi Allah hukunci da Allah yace ai aure ai alakar aure akwai biyan bukata na juna da samun lafiya haka in namiji ya gudu ya bar matarsa ko ya kaurace matarsa a shimfiɗa za ta iya cutuwa dole sai ya biya mata bukata ta ta to sai mutum ya zo ya aure yarki bai da lafiya ai aure babu zai iya yiwa ba abu na biyu duk wanda zai aure yarku ku binciki yaya halinsa da dabi'arsa mutum ne mai hakuri eh alhamdulillah mutum ne mai yawan fada da fushi to kun san wa kuka bawa yarku zai yi ta fada da ita zai ta mata fushi ba mace mai wahala mai mara mai jin rashin jin dadin zaman aure irin wanda Allah ya jarabe ta da miji mai fushi tace ba a ganin fuskar sa malam abu kadan cokali in ka jefar in ya kama zage-zage sai minti 15 wata ce idan ya zo ya tarar da wani abu a falo an aje wallahi in ya tabarara sai ka ce kamar mutumin nan wani asara aka dora masa haka jininsa yake haka kwakwalwar take bai da hakuri da haka ki san wani irin miji kike da shi da ya fara abinsa sai ki sullube ki bashi yayi dai ki shiga ɗakin ki sa sakata in ya gama kya dawo mutum ne mai girmama mutane dole mace ta auri mijin da yake girmama ta yana girmama iyayenta wata tace wallahi mallam in ya tashi zagi ya hada da uwata da ubana gaba ɗaya yake dura musu ashar a gabana tace ba ranar banza sai ya zage ni ya zage iyayenta kun ga duk wannan soyayyar da kuke yi da chatting da kuke duk a banza kuke ba ku iya gane wannan yau da yarinya budurwa tana soyayya ko tana chatting da saurayi yana tura mata wannan har za ta iya gane halinsa ta karanta shi ta fahimta don dan dama dama amma kokwalen ku toshewa suke rufewa suke yi ke aure 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 kawai idan kuma a zo a kashe kuɗi a daura aure gari ya dauka kin yi aure kuma zaman gida ya gagare ki bakin ciki 10 da 100 wata tace ni dai malam ban taba sanin dadan aure ba ban sani ba ko aljanna tace ni kan Allah ya hada ni da bahagon mutum bahago mai wahalan shani tace to yake rungumi kaddara ki ta fama Allah ya bada yadda za yi abinda zan tsaya a ƙarshe shine saboda yanayi na lokaci mun gane a cikin wannan kissa dole rayuwar aure tana buƙatar hakuri kuma hakurin da Ummu Isma'il ta yi ya zama mana darasi a duniya insha Allah gobe zamu tashi akan gabar Annabi Isma'il ya girma har ya kai shekara 13 ya fara zama saurayi kenan kawai Annabi Ibrahim sai ya mafarki Allah ya nuna masa ta hanyar mala'ika cewa wannan dana ka Isma'ilu ka je ka dauke shi ka yanka shi yanka kuma farai kuwa ki dubo ta jarraba wa malama bayan an tsallake wancan yau ita uwannan me za ta ce Nana Hajara mijinta ya zo ya ce Allah ya nuna mun in yanka wannan yaron da aka rene shi aka sha wahala Allah ya ce a yanka shi yanka da wuka fa tace to ya gaya wa dan yace kuma zan yi abin da ubangiji na yace ne gobe ki zo da wuri da wannan zamu fara in Allah ya sa da Allah ya sa mu cika da imani a cikin wannan darussa akwai darasi da mata ya kamata su dauka sosai rayuwa sai da hakuri kisa ba wanda yafi kamata yayi hakuri da rayuwa irin mata Allah ya muku afwa Allah ya mana afwa Allah ka sa mu cika da imani Allah ka ba mu ikon aiki da wadannan abubuwa da ake koya mana bari da ka ta nan muna da program a Gombe yanzu haka insha Allah ta'ala dan tambayoyin da wuri-wuri zamu amsa su insha Allah sai mu tashi yau ba zamu saurari masu marayu ba sai dai gobin Allah ya sa da Allah ya muku albarka Allah ya sa mu cika da imani Allah kuma ya ji dan iyayenmu Allah ya albarkaci rayuwarmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh